sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 9 ga watan Oktoba shekarar 2023, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Gwamnatin Isra'ila ta ayyana shiga yaki da mayakan Hamas a zirin Gaza, lamarin da ya ba ta damar mayar da martanin soji. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP ta bukata samar da hanyoyin samar da agajin jin kai domin ba da damar kai kayan abinci zuwa Gaza. Haka kuma cewa manyan kasashe masu arzikin man fetur na OPEC sun ce bai kamata a rika kyamatar mai da iskar gas a muhawarar yanayi ba.
Kanin labaran duniyar kenan, to yayin da aka shiga yini na uku a rikicin da ya barke tsakanin Isra'ila da Falastinu, masana na ci gaba da bayyana hanyoyin da za a iya dakatar da wannan sabon rikici da ya barke.
Idan muka kalla a siyasance, za mu ga cewa Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙasashen Turai su ne suke da ƙarfin faɗa a ji. Saboda su ne za su yi ƙoƙari su ce a daidaita a dakatar da wannan ɓarin wutan, kuma ɓangarorin guda biyu duka su ji.
To sai dai wasu masu sharhi na ganin wannan abu ne mai kamar wuya.
Warware wannan rigimar a diplomasiyance zai yi wuya, saboda su abinda Isra'ila suke so shi ne Falastinawa su haƙura, su rungumi ƙaddara su yafe wannan ƙarfi nasu. Su kuma Falastinawa suna ganin cewa duk wani shiri wanda ba zai samu musu da ƙasarsu ba, ba zai yi ba.
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar. A wannan makon ma ci gaban kiran da al'umar Egon na jihar Nasarawa ke yi ne kan a bar su su koma ƙasarsu tun bayan wani rikici da yasa suka fice shi a shekarun baya. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin Isra'ila ta ayyana shiga yaki da mayakan Hamas a zirin Gaza, lamarin da ya kafa wani mataki na mayar da martanin soji Isra'ila kan harin bazata da mayakan Hamas suka kai kan ƙasar Isra'ila. Tun dai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi ranar Asabar cewa ƙasarsa ta shiga yaki da Hamas yayin da mayakan ke ci gaba da kai hare-hare. Sai dai faɗin yaki da ya yi magana baki ce kawai. Matakin da Majalisar Ministocin ta yanki shi ne ayyana yaki a hukumance. Gabanin kada ƙuri'ar Majalisar Ministocin, Netanyahu ya bayyana cewa Isra'ila za ta ɗauki fansa mai girma kan Hamas, ko da yake sojojin Isra'ila sun gwabza da mayakan Hamas jiya Lahadi a titunan kudancin Isra'ila, tare da ƙaddamar da hare-haren ramuwar gayyata sama waɗanda suka lalata gine-gine a Gaza. Ba a bayyana kowane irin nau'i ne na sabon martanin na Isra'ila zai kunsa ba. Wasu manarata a yankin gabas ta tsakiya sun yi nuni cewa Isra'ila za ta iya kaiwa ga Gaza hari ta ƙasa, wanda hakan zai zama wani gagarumin asas ci gaban tashin hankalin. Wani sabon gargaɗi jiya Lahadi ya nuna cewa Kremlin ta rigaya kuma za ta ci gaba da yin amfani da hare-haren Hamas akan Isra'ila don yin tsokaci game da katsalandan da ƙasashen yammacin Turai ke yi a Ukraine, da tabbatarwa ƴan Rasha cewa hankalin ƙasashen yamma zai koma kan rikicin Isra'ila ba na Ukraine ba, a cewar cibiyar nazarin yaƙi ta ISW. Bayan hare-haren Hamas a Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, fadar Kremlin ta rawa alhakin rigimin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya kan ƙasashen yamma kan watsi da su domin nuna goyon bayansu ga Ukraine, sannan ta yi ikirarin cewa ƙasashen duniya za su mai da hankalinsu kan rikicin gabas ta tsakiya, kuma za su daina mai da hankali kan Ukraine. Dmitry Medvedev, mataimakin shugaban kwamitin sulhu na Rasha, ya ce kwamitin ya yi wa Amurka ƙawayenta su, wato ya ce kamata ya Amurka da ƙawayenta su shagaltu da aikin samar da zaman lafiya a tsakanin Falastin da Isra'ila, ba wai tsoma baki a cikin harkokin Rasha da kuma ba da taimakin soja ga Ukraine ba. Idan muka leƙa Najeriya kuwa, batun shari'un da suka biyo baya rushe-rushen gine-ginen gwamnatin jihar Kano ta yi a watannin baya na ci gaba da ɗaukar sabon salo, inda a mako guda bayan hukuncin babban kotun tarayya a Kano na biyan naira miliyan 30 ga 'yan kasuwa da aka rusa wa shaguna a gefen masallacin Idi na Kano. Yanzu haka babbar kotun Kano ta haramta ‘yan kaso gudanar da kowace irin hada-hada a wuraren durduso ɗin ya shafa. Ga dai Muhammad Ibrahim Kwari dauke da wannan ƙarin bayanin.
Matakin ya biyo bayan sabuwar ƙarar da gwamnatin jihar Kanan ta shigar gaban babbar kotun jihar wadda ke ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Usman Na'abba. Barista Haruna Isa Dederi da ke zaman kwamishinan shari'a kuma babban lauyan gwamnati ya yi ƙarin bayani game da batun.
An shigar da wannan ƙara ne domin tantancewa ko wane ne yake da iko a kan ƙasa ko wani gini ko fili. Muka ɗauki masallacin Idi a matsayin ɗaya daga cikin irin waɗannan gurare. Kuma kotun ta ba da umarni cewa to ta karɓi wannan ƙarar kuma za ta bi sawunta. Kuma amma ta ba da umarni kada wanda ya gegi wannan guri da zummar wata da'awa ko wani yunƙuri na yin wani abu har sai an kammala sauraron ita shari'ar.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba rikicin Isra'ila da Falastinu. Inda mutum fiye da 1,000 kawai yanzu aka tabbatar sun mutu tun bayan barkewar sabon rikici tsakanin Isra'ila da Falastinu yayin da wasu dubbai suka jikkata. Wakilin muryar Amurka Ramatu Garba Baba ta haɗa mana rahoto daga birnin Bonn na ƙasar Jamus.
An dai ci gaba da gwabza kazaman fada tsakanin Isra'ila da Falastinu a wannan Lahadin. Rikicin dai ya fi kamari ne a wasu wurare da ke iyaka da Gaza. Kuma kawo yanzu mutum sama da 600 ma'aikatar harkokin cikin gidan Isra'ilan ta ce an kashe mata. A yayin da rayuka fiye da 300 suka salwanta daga bangaren Falastinu a cewar jami'an yankin. Manyan kasashen duniya da dama dai sun fito sun yi Allah wadai daga zaman fadan. Dr. Sufyan Saminaka wani mazaunin birnin alkahiran Masar ne kuma mai sharhi kan al'amuran gabas ta tsakiya ya ce yanzu dai masu karfin fada a ji su ya kamata su shiga cikin al'amuran.
Idan muka kalla a siyasance za mu ga cewa Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Turai su ne suke da ƙarfin faɗa a ji. Domin ita kanta Isra'ila ɗin ta fi jin ma magana Ƙungiyar Ƙasashen Turai fiye da na Majalisar Ɗinkin Duniya. Saboda su ne za su yi ƙoƙari su ce a daidaita a dakatar da wannan ɓarin wutan kuma ɓangarorin guda biyu duka su ji. Amma za a ce wane ne ya fara takalan faɗa.
To tun bayan dai da kungiyar Hamas ta kaddamar da hare-haren na ranar Asabar da ta gabata da ake ganin shi ne mafi muni a rikicin Isra'ila da Falastinu. A shekarun baya-bayan nan, Isra'ilan ta ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya tare da ƙoƙarin sake karɓa yankunan da aka ƙwace ikonsu daga gare ta. Yankunan biyu dai sun tafka asarar rayuka fiye da 1,000 baya ga wasu sama da 2,000 da aka raunata. Da kuma wasu dubbai da ke cikin yanayi na bukatar taimako. Tashin hankalin ya ritsa da Turawan Birtaniya da Faransa da kuma Amurka. A jawabinsa na wannan Lahadin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya tattauna da mahukuntan kasashen Jamus da Italiya da kuma Birtaniya. Sun kuma nuna goyon bayansu ga Isra'ilan. Sai dai kuma masanin siyasar gabas ta tsakiya Dr. Saminaka ya ce da wuya goyon bayan yayi wani tasiri muddin ba za a dauki mataki na bai ɗaya ba.
Wannan abin da ke faruwa tun kafin wannan ranar ta Asabar kafin fara wannan rikicin da suke ce mishi Tufanul Aqsa, ai tuntuni ne kamata a ce sun tsawatar ko sun yi magana amma ba sa yi. Ai kamar yanda yanzu kasashen suka kasa tsawatarwa Russia da Ukraine kansu dakatar da yakin, hakanan su ma ba za su iya ma Isra'ila da Falastin tilasi ba.
Kawo yanzu dai an ci gaba da gwabza fada a yankunan da Isra'ilan ta mamaye a sanadiyar daɗaɗɗen rikici na makwabtan biyu da ya samo asali daga adawar da Falastino ke yi na ci gaba da faɗaɗa matsugunan Yahudawa a yankunan da take son kafa ƙasarta. Tuna dai Isra'ilan ta ayyana ƙazamin artabin a matsayin yaƙi. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba Baba, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta buƙaci a samar da hanyoyin samar da agajin jin ƙai domin ba da damar kai kayan abinci zuwa Gaza a lokacin da Isra'ila ke kai hare-hare a yankin Falasɗina bayan mummunan hare-haren Hamas. Yayin da rikici ke ƙara tsananta, fararen hula ciki har da yara da iyalai masu rauni na fuskantar ƙalubale wajen samun kayan abinci masu muhimmanci, in ji hukumar WFP da ke Rome. WFP ta buƙaci agajin jin ƙai cikin aminci da kwanciyar hankali a yankunan da abin ya shafa, tana mai kira ga dukkan ɓangarorin da suke yi ƙa'idojin wato dokar jin ƙai game da tabbatar da samun abinci. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana ba da taimakon abinci kai tsaye ga wasu Falasɗina 350,000 a kowane wata, yayin da kuma take ba da agaji ga kusan Falasɗina miliyan 1 tare da haɗin gwiwar sauran abokan aikin jin ƙai ta hanyar miƙa kuɗaɗe. Kotun ƙolin Birtaniya na shirin tantance ko manufofin gwamnatin Birtaniya na aikewa da masu neman mafaka zuwa Ruwanda ya halarta. Gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya na ƙalubalanta hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke a watan Yuni, wanda ya ce manufar da aka yi don hana baƙin haure yin kasarar rayuwarsu ta hanyar tsallaka teku cikin ƙananan kwale-kwale baya bisa ƙa'ida, saboda ƙasar da ke gabashin Afirka ba wuri ne mai kyau da za a iya tura su ba. An shirya za a fara muhawar kwanaki uku a ranar Litinin, inda gwamnati ta ce manufa ce mai kyau, kuma lauyoyin bakin haure daga Vietnam da Syria da Iraq da Iran da kuma Sudan suna zargin cewa ya saba doka kuma rashin mutunta dan adam ne. Daga ƙarshe, manyan ƙasashe masu arzikin man fetur na OPEC sun ce bai kamata a riƙa kyamatar mai da iskar gas a muhawarar yanayi ba, ko masana'antar na da rawar da za ta taka wajen sauya makamashi cikin tsari. Ministocin makamashi na ƙasashen Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa da Iraki, ƙasashe uku mafiya girma a ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC, sun halarta a Riyadh babban birnin ƙasar Saudiya domin halarta taron makon yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mu uku a nan a matsayin manyan masana'antun samar da iskar gas, ko muna da alhakin samar da sauye-sauye da isassun albarkatu don tabbatar da cewa muna yin sauyi bisa tsarin da ya kamata, in ji ministan makamashi na haɗaɗɗen daular Larabawa Suhail Al-Mansur a wani taron kwamitin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da aka shiga yini na uku da barkewar sabon rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinu bayan da ƙungiyar Hamas ta kai wani hari kan yankin Yahudawa da ya haifar da martani daga Isra'ila, masu sharhi da masana a fannin diplomasiya na ci gaba da bayyana hanyoyin da za a iya shawo kan rikicin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aika mana daga Abuja.
Tun dai lokacin da rikicin baya-bayan nan ya barke tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila, matsalar ke ƙara rincabewa. Kawo yanzu ko yaya girman wannan matsala take? Group Captain Sadiq Garba Shehu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
A yanzu alƙaluman da ake da su, wato mutane daga ɓangarorin guda biyu, mutane kusan fiye da 2,000 yanzu sun rasa rayukansu. Gwamnatin Isra'ila tana cewa an kashe mata mutane fiye da 700, sannan akwai kamar 2,200 waɗanda aka ji ma rauni kala-kala, wasu munana wasu kuma ƙananan rauni. Banda haka kuma suna cewa 'yan Falasɗinu sun kama musu mutum 100, wanda yake akwai sojoji da farar hula, wanda su Isra'ila za su ce waɗannan mutane an sace su. Ayi kidnapping dinsu, amma su kuma Isra'ila za su ce waɗannan fursunonin yaƙi ne suka kama. Waɗannan kalmomin guda biyu duka suna da bambancin su daban. To su kuma a ɓangaren Falasɗinu, su kuma ai Hamas suna cewa an kashe mutum 400 kuma an ji mu mutum 1,700 rauni. Wato sai kuma ƙara bayanin cewa akan mutum 100 din nan da Isra'ila suke cewa an kama musu, su suna cewa an sace su, su kuma ai Hamas suna cewa fursunonin yaƙi ne. Wato kuma sai mu duba shi wannan, shi ma yana da muhimmanci, saboda a yanzu din akwai dubban 'yan Falasɗinawa waɗanda suke kurkuku a wurin Isra'ila an rike su. To yawanci in muka duba abin da yake faruwa a baya, idan Falasɗina suka kama 'yan Isra'ila ko sojojinsu, idan aka zo wurin yarjejeniya, don ƙarshen ta yarjejeniya za a yi na musaya, a musayan wato su kuma wannan lokaci ne da su Falasɗinawa suke amfani da shi su anso mutane da yawa daga hannun Isra'ila, saboda su kaga Isra'ila yanzu wato in aka ce an kama Bayahudi ɗaya, gaba ɗaya ƙasar za ta rikici.
In har ana son kawo zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ɓangarorin biyu, to menene abin da ya kamata a yi? Tambayar kenan da naiwa wani kwararre a Najeriya, Professor Muhammad Tukur Baba.
Kuma ni ina ga hakan zai samu ne in har Israeli ta yadda ta koma da zuwa ga iyakarta da aka shata mata na 1948. Tanan ne su kuma mutanen Palestinu za su samu nasu ƙasa, daga nan sai a yi maganar mutunta juna a samu zaman lafiya.
To sai dai kuma ga masanin kimiyyar siyasa da al'amuran diplomasiya, Farfesa Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja, da ganin hakan da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa.
Majalisar Dinkin Duniya ta zartar da kudurai bila adadin tun daga 1948 zuwa yanzu domin ganin asasanta wannan rikici, amma kusan a kowane lokaci Isra'ila take kimimi ta ce bata yadda ba. Shi yasa warware wannan rigima a diplomasiyance zai wuya, saboda su abinda Isra'ila suke so shine Palestinawa su hakura, su rungumi kaddara, su yafe wannan lardi nasu. Su kuma Palestinawa suna ganin cewa duk wani shiri wanda ba zai samu musu da kasa su ba zai yi ba, to saboda haka ba amma kama kan hanyar warware wannan matsala ta lalama ba.
Farfesa Abubakar Umar Kari, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika kodi yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin samun labarai da dumdumunsu. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu raro bakin mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan karin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu daura kan korfin al'ummar kabilar Igon da ke jihar Nasarawa, na rashin barin su komawa yankunansu na asali. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Al'ummar kabilar Igon a jihar Nasarawa sun tunkari shirin ciki da gaskiya don bayyana irin yunkurin da suka yi ta yi na neman koma tsugunansu na Asakiyo tsawon shekaru bayan akasin da ya faru tsakanin su da rundunar 'yan sanda. Madugun wannan kamfen Baba Alakiyo, wanda tun a 2014 bayanai suka nuna ya riga mu gidan gaskiya, ya zamanto shi ne ya raini matasan da suka yi arangama da 'yan sanda har jami'an tsaro suka yi asarar rayuka. Matakan da aka dauka daga baya ko zargin arangama da wasu 'yan bindiga ya yi sanadiyar tarwatsa al'ummar yankin zuwa wasu sassan jihar Nasarawa. Babban sakataren al'adun Igon na ƙasa, Mr. Christopher Alu, ya nesanta Igon daga tada fitina, yana mai buƙatar gwamna A.A. Sile ya saurari ƙorafin nasu.
Babban maganan shi ne na farko, wannan maganan ya faru a 2014 kamin man ya rikicin gonda Alago ya faru tun lokacin 2012 ne. Amma abin da ina so ka gane shine duk wanda ya san mutane gon a jihar Nasarawa ya san su ne masu son zama lafiya, masu karban baki ba rikici. Duka crisis da kaga ya faru a jihar nan ba wani wuri da zaka ce gone suka fara, sai dai ka ji cewa ya yiwu gone su defending kansu. Domin sha ne mulki, ka san mutum yana mulki yana faɗa abinda ya iya yi, domin shi ne yana rike da mulki, yana rike da iko, yana rike da kuɗi, yana rike da kotu, yana rike da hukuma. Maganan shi shi ne ana ji, yana rike da gidan rediyo. Amma waɗanda an yi mishi laifi baya da wannan hanya da baya da wannan dama ya faɗa maganan shi sauran jama'a su ji. Don haka ina son tabbatar maka zance waye mutane Lagos ko mutane Gona Sake suna rikici tsakanin su. Magana din ba gaskiya ciki, wannan maganan sheri ne batun in al'umma Egon ne. Egon abin shi da Allah ya shirya su mutane ne masu son zama lafiya. Su masu son karba baki ne, ba san yin rikici, in har ma in ka ji egon sun yi fada to ya yu sun defending kansu ne amma ji cewa egon ya je fara wani fada wani wuri wancan sheri ne na iri na gwamnati domin na ce gwamnati tana da hukuma tana da kudi tana da kotu tana da radio tana da jarida su ne suna fada magana domin a ji kuma ana jin su ne amma mutum da ana yi mishi laifi baya da wani hanya in ba don kai ka tosaya ma mutane nan ba to wa zai ji su duk gaskiya wayannan mutane suna fama su rubuta wasiƙu da dama wanda har sun gaya mana mu national exam mun dauki lokaci domin mu gan cewa mu sa hannu a gan yanda za su koma ko shi sarkin lafiya mai zuwa yanzu akwai kokari da ya so ya yi domin ya gan cewa mutane nan su koma domin mai girman sarkin lafiya na yanzu gaskiya shi mai son zama lafiya ne shi mai son zama lafiya kwarai amma zuwa can ba mu sani ba in ka tambaye sarkin Legobi su ne suna zama a wurin kuma maganansu zai fi nawa karfi amma babban abu shi ne da mun sani rikici ya hada su tsakanin Egon da Alago an yi rikici an yi fada aka kore mutane Egon daga wuri ina ganin koransu daga sake since 2014 ne kaga in ka kirga 2014 zuwa 2023 yanzu ana 9 years kenan saboda Allah in bai goma sun son zama lafiya ba in bai goma sun hakuri ba waye ne za a yi mishi haka a kasan shi a gari da iyayensu suka gina a kasan wanda Ubangiji ya ba su amma domin su mu son son kasa ne ba su son dauka doka a hannunsu suna ta jira menene ne gwamnati za ta fada
yawa Mr. Christopher abinda nake faɗa yes. Wannan rikicin ba wai tsakanin Egon da Egon bane Egon ne da ɗan Alago
Egon da Egon yaya an sai hauka ne za su yi haka Egon da Alago ne suka yi wannan rikici ma tun 2007 ne lokacin zabe Ali Akwai da marigayi da kuma shi Senator Solomon Yuga ya je campaign ne suna ka taso musu rikici ya taso aka kore Egon a lokacin amma shi Ishaya Bishop Ishaya Audu Matthew Audu ya sa baki ya yi sulhu Egon suka dawo a lokacin ana nan 2012 rikicin gona ya sake taso wanda sarki mai ci yanzu ya ce kowane Egon da na gona ya kai mishi buhu shinkafa wanda lawyer Egon ya rubuta ma gwamnati cewa ba daidai ba ne wayannan mutane ba baki ba ne su da garinsu ne ba daidai ba ne a hana su yin gona domin ba su biya royalty na buhu shinkafa ba
wato kamar haraji kenan
yes kamar royal ka san a kowane abu ana kira shi royalty idan kana gona ana wani za ka biya ba haraji ba kamar irin tribute
wato wani irin zakka ce ta gargajiya kenan
yawa zakka ta gargajiya exactly kenan mutane gun suka ce a'a wannan zancen bai taso ba because constitution 1999 constitution has amended in 2011 bai ba su dama su yi wannan ba domin su ba su ba zama baki ba ne wannan gonakin nan kuma iyayensu ne sun gaje shi a wurin iyayensu ne so wani doka ne ya ba su dama a ce su biya wannan haraji har aka yi rikicin an yi white paper in ka karanta white paper zaka gani cewa an ba kowa laifin shi an ba waɗanda sun an same su da laifi gwamnati an ba an yi rubuta shi so it's left for the government su duba white paper nan sai su implement nashi a gan cewa an samu zama lafiya har yau ba yi ba
To sai da ɗaya ɓangaren tsohon masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Nasarawa a Kefi, Dr. Muhammad Lawan, ya yi sharhi kan buƙatar ta 'yan Egon.
Salamu alaikum. Idan ana maganar Egon a Nasarawa State, musamman a ƙauyen Rakyau, ya kamata mu yi bincike mu gani. Ya aka yi suka bar garin? Korarsu aka yi ko sun kori kawunansu? In korarsu aka yi, waye kore su? kuma meye dalilin koran nasu. Na farko kenan, ba koran su aka yi ba, gudu suka yi daga hukuma saboda barna irin na ta'addanci da suka yi inda suka kashe jami'an tsaro sama da mutum 100. Kafin wani ya ce a maida su kuwa, za mu so mu ji sakamakon binciken da aka yi bisa wannan barna da suka yi da kuma irin hukuncin da aka zartar a kai. In babu, to bai kamata a ba su wani kunnen basira ba sai dai in sun fi ƙarfin doka. In kuma an saurare su, a zauna da sanin kowa ya iya yin barna irin wannan a kuma kyale shi dole. Saboda waɗansu sun yi a baya ba a yi komai da su ba. Su fi ganin suke yi sun fi kowa, saboda haka za su iya aikata abin da suka ga dama. Su kuma tilasta wa kowa ya yi yadda suke so a kan dole. Kuma gani suke yi dole ne a zaɓi ɗan ƙabilansu a matsayin gwamna a Nasarawa State. Ba sa tunanin wani na nan yana da ƴancin da zai zaɓi wanda shi yake so. Kaga kenan Egun ba mutane ne masu son zaman lafiya ba. In aka duba, duk rigingimun da suka taso a Nasarawa State sun faru ne tsakanin Egun da wasu ƙabilu, kamar Egon da Fulani a Adogi, Egon da Kanuri a Lafiya, Egon da Alago a Obi, Egon da Tif a Awe da sauransu. Saboda haka wannan ya nuna mana cewa su tun asali ba masu son zaman lafiya ba ne.
Sauraro kun dai ji wannan korafin al'ummar Igon da fatan duk masu ruwa da tsaki a wannan batu kowa zai taka rawar da zai iya don samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da kare haƙƙin dukkan ƴan ƙasa. Yanzu amaradin Nasara da Mel Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Kamar Allah, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To, a takaice, gwamnatin Isra'ila ta ayyana shiga yaƙi da mayakan Hamas a zirin Gaza, lamarin da ya kafa wani mataki na mai da martanin soji Isra'ila kan harin bazata da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ilan. Tun da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi ta ranar Asabar cewa ƙasarsa ta shiga yaƙi da Hamas, yayin da mayakan ke ci gaba da kai hare-hare, sai dai faɗin yaƙi da ya yi magana baki ce kawai. Matakin da Majalisar Ministoci ta yanki shine ayyana yaƙi a hukumance. Wani sabon gargaɗi jiya Alhari na nuna cewa Kremlin ta rigaya kuma za ta ci gaba da yin amfani da hare-haren Hamas akan Isra'ila don yin tsokaci game da katsalandan inda ƙasashen yammacin Turai ke yi a Ukraine da tabbatarwa 'yan Rasha cewa hankalin ƙasashen yamma zai koma kan rikicin Isra'ila ba na Ukraine ba, a cewar cibiyar nazarin yaƙi ta ISW. Bayan har-haren Hamas a Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, fadar Kremlin ta ɗora alhakin rigingimin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya akan ƙasashen yamma kan watsi da su domin nuna goyon bayansu ga Ukraine. Sannan ta yi kirari cewa ƙasashen duniya za su maida hankalinsu kan rikicin gabas ta tsakiya kuma za su daina maida hankali akan Ukraine. Idan muka leƙa Najeriya, batun shari'un da suka biyo bayan rushe-rushen gine-gine a gwamnatin jihar Kano ta yi a watannin baya na ci gaba da ɗaukar sabon salo, inda a mako guda bayan hukuncin babban kotun tarayya a Kano na biyan naira miliyan 30 ga wasu 'yan kasuwa da aka rusa shaguna a gefen masallacin Idi na Kano. Yanzu haka babban kotun Kano ta haramta wa 'yan kasuwa guna da kowace irin hada-hada a wuraren da ruso ɗin ya shafa.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi 7 kina agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada manta, muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kan a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya ta ne gabatarwa da Dadi Balawe da ya haɗa mana shirin, sai injinin mu Jonah Cummins, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.